Ma assalamu alaikum. Kamar yadda to kamar yadda malam ya bada shawari shekaran jiya, insha Allah za mu faɗi lambobin account na wannan majalisi kamar yadda muke da shi. Account din shine a Access Bank, number account din shine 00584686823. Zan maimaita, Access Bank 00584686823. Sunan account din shine Center for Islamic Development. Da fatan Allah ya bada ikon taimakawa. Baya ga shi kuma, kamar yadda aka yi bayani jiya da shekaran jiya, in Allah ya kai mu gobe Lahadi, malam zai kai ziyara a garin Kaltungo. Za a yi wa'azi na maza da na mata. Maza za a yi musu amin, mata za a fara daga karfe 10 zuwa karfe 11. To karfe 11 zuwa 12, afwan. Sannan na maza za a yi shi bayan sallan azhar daga karfe 2 zuwa karfe 4 insha Allah a masallacin mai martaba sarkin Kaltungo. Allah ya bada ikon halatta, shi kuma malam Allah ya masa jagora, Allah ya bada lada. Mai tambaya na farko yace, da fatan malam ya sha ruwa lafiya, Allah ya sa haka, amin. Yace ina maka fatan alkhairi malam. Malam yau sama da shekara 20 ina tare da mijina, wato mace ce kenan. Tace tana tare da mijinta sama da shekara 20, amma malam baya saya mata kayan kwalliya da kayan kanshi, amma yana kokarin sayan kayan abinci. Ita kuma tana da bukatan waɗannan kayan. To daga nan kuma malam idan ya ajiye kuɗinsa sai ta dauka ta yi irin waɗannan bukatun da take da bukata da shi din. Don baya saya mata, amma kuma malam yana iya bawa mata a waje kuɗi kaman to
wannan baiwa Allah ta faɗi gaskiya, kuma ɗabi'a ce da yawa daga cikin ɗabi'un maza ba sa kulawa da matansu wajen abin da ya shafi kayan kwalliya da kayan ado da abin da ya shafi huda da turare da kayan gyaran gashi da larurorin su dai na mata. To ya kamata maza su sani cewa bayan tuwo da miya da wurin zama, to yana daga cikin haƙƙin mace shine ka bata abin da za ta kula da jikinta, sabulun wankanta, omon wankinta, man shafawarta, turarenta, kayan gyaran gashinta da duk abin da za ta inganta jikinta na mace, har kai ma ka ji daɗin zama da ita. Don duk abin da ba a kulawa da shi, babu maintenance, to ba a jin daɗin zama da shi. Da haka maza su sani cewa akwai haƙƙin matansu a kansu, na su kula da su, na yaya za su inganta jikinsu. Kuma ita mace daman ƴar kwalliya ce da ado. Allah ya ce awa man yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ma'ana mace ƴar kwalliya ne, dole da ɗan kunne, dole da hoda, dole da sarƙa, dole da jambaki, dole da kaza. Shekara 20 baya wannan abu, gaskiya bai kyauta ba. Kuma sai ta ce idan ya dawo a dan aljihunsa tana zara ta yi sai wannan hidimomi. An gaishe ki, Allah ya miki albarka, abinda kika yi ba laifi kika yi ba, yawwa nauyi ne kika ƙara rage masa. Ma'ana wani abu ne na dole ya yi bai yi ba, kin ɗauki kuɗi a aljihunsa kin sai masa huda kin shafa masa, shi ya gani ya ji daɗi. Kin ɗauki kuɗi a aljihunsa kin sai masa turare kin shafa ya ji ƙanshi, hankalinsa ya kwanta. Abun mamaki mutumin da yake da irin wannan ɗabi'ar kuma wai yana iya zuwa ya kashe wa matar banza wannan kuɗin da ƙari a waje. Wannan zalunci ne, wannan ba daidai ba ne. Da haka ku kula da matanku na gida, ku mutunta su. Wannan zai sa ba za ku fita ku yi sha'awar wasu mata a waje ba. Da yawan mutane sun kashe matansu na gida, ba wai kashe su su mutu ba, amma mutum baya kula da matarsa da yadda za ta inganta jikinta. Ya batta ya tsofar da ita, ta tattara masa 'ya'ya. Ita mace wallahi in ba a kula da ita ta hanyar kwalliya da ado da bata ingantaccen abinci ba, bata ganuwa, bata da dadin sha'ani. Da haka kula da matan ku, ku taimake su. Matar ka rufin asirin ka, matar ka kima ka, ba wanda ba zai so ya ga matar sa cikin ni'ima da yalwa ba. Dan me za ku je kuna ba wa matan banza kudi a waje, amma ku talautar da matan ku daidai da dan man da za ta shafa a jikinta na mutunci, ba za ta samu ba. Yanzu yawanci binciken da muka yi abin da ya tabbata daga kayan lefe din nan da ake musu wani wallahi bai saki sai mata a tamfa ba. Sai ka ga mutum ya zo sallah yana ta hidimar ƴaƴansa, amma ina a tamfar matarsa? Wallahi babu, ba sa yi, wasunsu ba sa yi, amma wai ɗansa yana da haƙƙi a kansa, amma matarsa ba ta da haƙƙi. Wannan ba daidai ba ne. Ko ya ce mata ki je babanki ya baki, ko ya ce mata ki je ƙaninki ko yayinki mai kuɗi ya baki, kai za ka bata. Allah ya gyara halinmu. Na malam.
To madalla, Allah madalla da. Idan Allah ya kai mu gobe duk mai niyan zuwa Kaltungo din, akwai mota da za ta tashi a nan, kuɗin motar zuwa da dawowa naira 500. Za a tashi da wani lokaci ma? To ƙarfe 10 insha Allah. To masu mai tambaya na gaba kuma malam ya yi waɗansu tambayoyi waɗanda ina ga ya kamata a cure su wuri ɗaya. Tambayansa ta farko ya ce malam, menene halaccin ya ce malam ya halatta mutumin da ya karbi musulunci matarsa kuma bata karba ba, shin zaman su ya halatta su ci gaba da zama a matsayin miji da mata? Tambayarsa ta biyu kuma ya ce malam, idan har ta karbi musulunci din, shin auren su ya inganta ko kuma sai an sake daura mu?
Duk wanda ya musulunta matarsa bata karba ba, to sai ya ta kokari yi mata wa'azi kuma har ta karba. Tunda dai ya zama musulmi, to fa dole matar ma ta zama musulma, dan bai zai ya zauna da kafira ba. Dan haka ashe akwai nauyi a kan su yi kokarin kar a gaggawa rabuwa, haka malamai suka ce ya ta mata wa'azi, a yi mata uzuri har ta karba. In ta karba ba sai sun sake sabon daurin aure ba, saboda sahabbai sun musulunta kamar yadda ya zo a riwaya, annabi bai ce a je a jaddada sababbin daurin aure ba. Dan haka lallai in ko bata karba ba, to zaman su fa bai inganta ba, dole su rabu. A sa wani dan lokaci a bata dama, in ta karba fa nema, in bata karba ba kuma sai su rabu. Wannan shine abin da ya kamata a yi, wallahu ta'ala alam. Na'am.
Ta malam, Allah ba da lada. Wannan yace assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Tace malam, akwai wata dalibar ka ne na wannan tafsirin, kuma ta yi wani ciwo wanda a sanadin haka har aka yanke kafafunta duka, don haka tana fatan malam a taya ta da addu'a da sauran jama'a. Sannan kuma tambayanta shine malam, idan za ta yi alwala, idan ta wanke hannayenta kawai alwalan ya wadatar ne, ko kuma sai ta wanke wuraren da aka yanke din?
Ita wannan baiwa Allah, da Allah ya jarabe ta da wannan abu a wannan gari, muna mata addu'a Allah ya shigar da ita gidan aljanna. Kamar yadda ya zo a hadisi, duk wanda yake gurgu ne a nan duniya, idan ya je aljanna zai zama mai kafa, cikakkiyar kafa. Hakurin da kika yi aka yanke kafafuwanki guda biyu, muna fatan ya zama sababin samun rahamarki insha Allah. Idan kin zo yin alwala, inda kike takawa din bayan an yanke, ai kina taka wani wuri, to wannan shine kafarki. Da haka idan kin zo nan din da zaki wanke iya wannan gurin da aka yanke, nan ne zaki warki, zaki wanke. Allah ya ba mu lafiya, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya da dukkan gabaninmu. Kar ya jarabe mu da makanta, kar ya jarabe mu da kurumta, kar ya jarabe mu da gurguntaka, kar ya jarabe mu da wata larura da za ta illata mu kafin mu bar duniya.
To saboda yanayi na lokaci za mu dakatar da tambayoyi a nan. Sai dai kuma ƴan hizba suna sanar da jama'a cewa akwai wani bawan Allah da ya sadda mukullansa. Saboda haka idan ka shafa ka ji babu mukullanka, sai ka tafi tefurin ƴan hizba ka yi bayani ka karba. Sai mai neman addu'a ya ce, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Ya ce malam, Allah ya ƙara wa malam lafiya da basira, Allah ya sa malam ya gama lafiya, amin. Ya ce ya rubuto wannan takarda ne don neman addu'a wa mahaifinsa. Ta rubuto wannan takarda ne don neman addu'a wa mahaifin ƴaƴanta, wanda Allah ya karɓi rayuwansa kwanan nan ba da jimawa ba sannan kuma a wurin addu'an a ƙara sa ƴaƴan nasa da ya bari a cikin addu'an da fatan Allah ya shiryar da su da ma namu baki
to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan baiwa Allah da ta rubuto takarda ayi wa mijinta addu'a da ya mutu Allah ya yafe masa Allah ya sa ya huta ya Allah mu ma idan ka dauki ran mu kai mana rahama ka sa mu samu masu yi mana addu'a kuma ka ji kan mu Allahumma izil islam wal muslimin wa zil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din وانصر عبادك الموحدين واحمي هوزة الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.